الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو 28 ga watan رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ta 434 wadda ta yi daidai da 6 ga watan 8 shekara ta 2013 ta miladiya za mu tashi aya ta 67 a cikin suratul anfal kuma wannan ce ranar da zamu rufe karatunmu a Ramadan din wannan shekarar insha Allah. Yau an rubuto an kawo tambayoyin da yawa, zamu ga daidai gurgurdan wanda zamu iya amsawa. Idan dalibi na sauraron malami a kaset ko yana zuwa karatunsa lokaci lokaci, zai iya cewa ni dalibin malam wane ne, ko da malamin bai san shi ba, ko akwai sharuɗa na daban? Babu yana daga cikin hanyoyin tahammul, wannan yana daga cikin at-tahammulu min wara'i hijab. A wajen malaman hadisi suna da zaka iya in ka ruwaito in kai riwaya daga malami alhali baka ganshi ba, amma in ka san shi ne to zaka iya cewa kai riwaya daga gare shi, za ka kirga ka a cikin dalibansa. Har waɗansu suke cewa to idan ba malamin bane ba fa shaydan ne yazo ya armuryarsa yazo yake riwayar, shine suka ce wannan ihtimali ne ba'idi a cikin sifatu riwayatul hadith wa dabtihi, a cikin tadribur rawi, dan an kawo hanyoyin da ake daukan ilimi na hadisi, hanyoyin riwaya guda 8, to wannan ya ɗaya daga cikin jumlar su. Saboda haka wanda kake ka koyi ilimi daga wajensa ta hanyar karatu, zaka iya kirga kanka a cikin cewa akhafta anhu, wato kai dalibin sa ne kai riwayar, wato ka dauki ilimi daga wajensa. Na'am. Na'am. Shine din da wajen malinta, ni ne na kawo wajen tambayar na istishadi da riwayar hadisi, tunda malaman hadisi su ne suka fitar da ka'idar karatu fiye da kowanne malamai. Sahih akwai irin tafai da suka rubuta na ta'alimi daga baya, kamar littafin ta'alim, kamar kuma irin su Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi na Ibn Abdul Bar. Amma na Ibn Abdul Bar ma ai ya dogara ne ga ka'idodin riwaya wajen malaman hadisi, domin su ne suka fitar da wanda za a iya dangantawa akan cewa wannan dalibin wannan ne, wannan malamin wannan ne. Saboda haka ɗaya daga cikin hanyoyin ɗaukan ilimi ne. A shahid dai shine kan cewa wato riwaya, mutum daga in ka ji karatu daga malami a kaset, hanya ce ta ɗaukan ilimi. Kuma ai shine abun, ba wai ka ce kai ɗalibin wani ko kai wani matsayi ne wanda yake mutum zai iya cewa wanda yake za a samu ballatana har a rinka zuwa ana cewa ai mu ne ɗaliban wani, mu ne ɗaliban wani. Wannan duk ba shi da asali a cikin addini, wannan yana daga cikin mufahara da ba a son sa. Abin da ya nufi cewa hanya ce ingantacciya ta ɗaukan ilimi, idan ka yi riwaya daga malami ta hanyar kaset. Shin bada zakka, idan mutum zai bada zakka sai ya je banki cewa a ɗauki a dukiyarsa a ware mai zakka, sai ya ce a bawa mutane masu bukata a ba su 20,000, to wannan zakka ce ko sadaka? Tunda mun ji cewa a bawa mutum biyu ko ɗaya. Gaskiya ban gane wannan tambayar tasa ba. Zaka iya in ka wakilta, wato yana nufin ya wakilta banki ke dawa daga cikin dukiyarsa a ware masa zakka a bawa mutane masu bukata, to banki ba wanda zaka wakilta bane su wannan, tunda wanda zaka wakilta sai wanda yake san hukuncin Allah, sai dai in wanda ka wakilta a bankin ya san hukuncin Allah, ya san wanda yake sifar bada zakka ta hau kansa. Tunda zakka Allah madaukakin sarki ya ware waɗanda za a bama, bai bar shi ga ijtihadin wani ba, ya ware su sinfi guda 8. Saboda haka idan duk wanda ya cika wannan ma'anar sinfin shi za a bama. Don haka idan ka wakilta in wanda kake ganin kai mai bayarwa, wajibi ne ka bayar da kanka. In ba za ka iya bayarwa ba sai ka wakilta, to amma wanda za ka wakilta dole da sharaɗin kan cewar sai ya san abinda yake Allah ya hukunta kan ayi, in ko ba haka ba, in kai tafsiri wajen wannan bai ba mu wanda ya cancanta ba, zakarka ba tai ba, sai ka sake fitar da ita. Wurin me? Oh, wai tsuntsunka kudin? Aha, da tsuntsunka kudi wannan akwai fuska biyu. Idan tsuntsunkawar ta zamanto wato tsunkawa ce, tsunkawa ce wanda yake ba za ta wadatar da komai ba, to ba ta da ma'ana. Domin kamar yadda malamai suka ce, hikimar fitar da zakka da aka ware waɗannan sinifin shine wanda za a bama a fitar da shi daga cikin ajin talauci zuwa ajin mawadata, dan shi ma baɗi ya samu ya bayar da zakka. Amma waɗansu mutane sai su rinka ganin sai sun bawa mutane da yawa shine suka yi zakkar, su gutsutsurata abinda kowa aka bama bai fiye biya bukatar ta wannan rana ba. Idan aka yi ba za a ce zakka ba tai ba, zakka ta yi, amma wato bata tabbatar da maksudin abinda ake so a bada zakka din ba. Kamar yadda Imam Nawawi ya ce, maksudin bada zakka shine a bama mutum wato abinda yake sama da kifayarsa, domin a fitar da shi daga cikin ajin talakawa mabukata ya zuwa ga ajin mawadata wanda su ma za su fitar da zakka. Saboda haka kamar masu bada zakka su dunkula kuɗi masu yawa wanda yake za su bama mutum wanda za a fitar da shi daga cikin kangin talauci, wannan shine yafi. Mutum ne yana da aiki na kamfani, sai aka samu matsala, yanzu yana gida bashi da aiki, shine yana gida bashi da aiki, shine yake so dan Allah a taya shi da addu'a ya samu aiki, saboda akwai matsala. Na farko an bashi yarinya, kuma an sa biki wata tara, shine muke so dan Allah a taimaka mai. To Allah madaukakin sarki ya taimaka maka. Wannan mushkila ce da yawa ana cikin ta, da yawa ana cikin ta. Wanda yana aiki yanzu ya zo ya kare baya aiki, da wanda yana da jari jarinsa ya kare, da wanda bukatunsa sun fi karfin jarinsa da aikin da yake yi da cinikin da yake yi, da wanda bukatunsa sun fi karfin albashinsa. Wannan kusan halin da ake ciki kenan. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan tsanani, Allah ya kawo mana wadata mai albarka, ya yaye mana tsananin da muke ciki. Wannan yace, dan Allah yaya kasaru take a sunna, shin tana da adadin kwanaki da ake yin ta idan ka je wajen da ya kamata a yi ta? Kasaru wannan mas'ala ce da malamai suka saba. Mafiya yawan malamai sun ce akwai iyaka, shine kwana hudu. Idan mutum ka je waje za ka yi kwana hudu, ko kai zango a halin tafiyarka na kwana hudu a waje, to sai ka cika sallah. Saboda shine akasin mafi tsawon wur kwanakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka san cewa yayi, ya san zai zauna a waje yayi kwana hudu, yana yin kasaru. Saboda haka idan mutum ya wuce kwana hudu, kada ya kasaru sai ya koma ga asali. Babu nassi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen iyakance wannan, shi yasa malamai suka saba. An ruwaito daga sayyidina Ali yana cewa kwana 10, Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Abbas kwana 15 shine a wajen su. A wata riwayar daga Abdullahi ibn Abbas kwana 19. Sa'id ibn al-Musayyib, wanda da magana sa Imam Malik ya riko da ita, yana da magana har guda uku. Magana ta farko shine kwana hudu, kamar yadda Malik yace. Magana ta biyu yace kwana 15. Magana ta uku yace kwana 10. Wannan yana nuna maka cewa saboda rashin samun nassi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa ake ta wannan taraddudi din. Saboda dai idan dai mutum yana hukuncin tafiya, zai iya yin kasaru. To amma idan mutum ya tsaya a waje, za a ce hukuncin tafiya ya yanke a gare shi. To akwai dalilai da dama da jumhur suka yi amfani da su, wanda mun ambace su a cikin karatutukanmu. Idan mutum yana son ihtiyati, ya tsaya da kaulin jumhur. Amma idan mutum ya riko da abin da aka rubuto daga waɗansu daga cikin sahabbai, yasa iyakarsa shine kwana 15 din, kamar yadda aka rubuto daga Ibn Umar da Abdullahi dan Abbas, yana da madogara, musamman ganin kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo fatuhu Makka, bayan ya yi fatuhu Makka kafin ya tafi Hunain, ya zauna a Makka kwana 18 yana yin kasarun sallah. Ya je Tabuk yana jiran zuwan kafiran Rum su zo domin yaƙi, ba su zo ba, ya yi kwana 18 shi ma a nan wajen yana kasarun sallah. Duk da yake jumhur suna da tawili da suke ma waɗannan abubuwa da suka faru, amma idan mutum ya yi riko da wannan, yana da asali a cikin fatuwoyin sahabbai da kuma ma aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ya ci gaba da cewa dalilinsa na yin wannan tambaya shine, yace ina da aboki wanda muke tare a jami'a, ya kasance kullun kasaru yake yi, baya sallah a jami'i, sai dai yayi a daki, koda kuwa semester ta kasance wata hudu ba zai daina kasaru ba, da kuma ba haka ba zai daina kasar ba. Nayi da shi yaki, amma ya ce wani mutum ne ya bashi wannan fatawar, har ma yake ce mishi wai marigayi Malam Jafar ma haka yayi lokacin da ya je Madina karatu. Wannan shine abin da wannan wanda ya bashi fatawar ya gaya mishi, to shine yake so a yi masa bayani. Wannan fatawa kuskure ce, wannan fatawa kuskure ce. Mutum ya zauna a waje, ya je zaman karatu har wata da watanni yana yin kasaru, wannan kuskure ne. Sahabbai da suka yi wata da watanni a cikin wannan hali suna kasaru, halin larura ne wanda yake ba za a kamanta shi da mai karatu ba. Abinda suke dogaro da shi shine Anas ibn Malik, Abdullahi ibn Umar, da ya je Azerbaijan, ya zo zai tuho, sai kankara ta zo ta rufe hanya. Hanya ce tsakanin duwatsu guda biyu, irin kankaran nan da ake ce ma glacier, sai ta zo ta rufe hanya. Saboda suna zaune a nan wajen suna jira kankara ta zagwanye su samu su ketare su bi hanya. Saboda haka a cikin wannan zaman ya zama ya har wata shida suna jiran kankara hanya ta bude, don haka kasaru ya rinka yi. To za ka kamanta wannan da yake zaune ta iya yiwuwa gobe GB kankara ta bushe, za ka kamanta shi da wanda ya je ya san cewa tun farko an gaya masa ga farkon semester ga ƙarshen semester, ya san zama zai yi a nan wajen, wataƙila ma ya ɗauki hayar gida a nan, ya yi tanadin masauki a nan wajen. Za ka kamanta shi da wannan? Kaga ba za ka kamanta shi ba. Saboda haka wannan sahih, akwai malamai da su suka yi fatwa da wannan. Shine fatwar Sheikh Al-Uthaymeen, Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen, babban malami daga cikin malaman Saudiya, malamin malamanmu ne. Ya yi wannan fatwa, kuma har ya mutu akan wannan fatwa yake, amma malamai sun yi masa, sun yi rubuce-rubuce domin raddi ga wannan fatwa tasa. Daga cikin wanda ɗalibai ne na ilimi, almajiransa ne wanda suka yi raddi akan wannan, shine risala da aka rubuta, Qasrus Salati lil Mughtaribin. Qasrus Sala lil Mughtaribin, na manta sunansa, amma dai sunan risala kenan. Tana nan, ko in kuka yi Google a internet za ku same ta, ku downloadin ku karanta ta. Amma cewa Malam Jafar fatuwar da ya masa kenan, kuma zaman Malam Jafar a Madina haka yake yi, wannan ba haka bane. Kuskure ya yi ma Malam Jafar. Malam Jafar tare muka zauna da shi, Allah ya ji kansa, cika sallah yake yi, kuma yana zuwa sallar jami'i ya zaman da ya Madina. Amma hakika akwai ɗalibai da suke da wannan ra'ayi, wataƙila ya gaya masa ne cewa waɗansu daga cikin wanda suke karatu wannan ra'ayin suke, amma ba ya ce shi akan wannan ra'ayin yake ba, don ra'ayi ne mashhuri saboda kasancewar girman malamin da ya fatawa da wannan ra'ayi. Amma sauran malamai sun saba masa. Daga cikinsu kuma wanda yake fatawarsa sananna ce akan wannan shine Sheikh Abdulaziz bin Baz, babban malamin fatawa na Saudiya, muftin Saudiya, wanda fatawar da yake yi shine a kayyade mutum ya kayyade makansa da kwana hudu, wanda yake shine matabar Malik, shine kuma shine sarihin matabar Imam Ahmad ibn Hanbal. Sai dai Imam Ahmad ibn Hanbal ya kayyade da cewar sallah 20, in ya wuce sallah 20, daga sallah 21 sai ya cika sallah. Shi kuma Malik kauli biyu ne, kwana hudu ko sallah 20, wanne ne? Duk da yake baya kidda kwayan ranar shiga da ranar fita, ya zamanto zai samu sallah 20 cikakka, banda ranar da ya shiga, banda ranar da zai fita. To idan mutum ya kayyade kansa da matabar jumhurin malamai, to wannan shine yafi. Don haka wannan dalibai da suke irin wannan kuskure ne abin da suke yi, gara su daina shi, domin magana ce wadda take mai tsananin rauni, babu abin da yake karfafa ta a cikin lugha wala a cikin shari'a. Domin wanda ya zo waje ya ce zai yi, wanda ya zo waje ya san cewa zai zauna ya yi wata hudu a wajen, kaga wannan ba za ka bashi hukuncin matafiyi ba, za ka bashi hukuncin iqama, zaman wajen, ya zauna a nan wajen. Wanda ku ya zauna a waje, to za a tayar masa da hukuncin tafiya, ba za a bashi hukuncin dan wajen ba, amma an bashi hukuncin mai zaman wajen. To kuma abin da suke la'akari da shi kenan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana muhajirun su zauna a Makka kwana sama da kwana uku, dan saboda in ka zauna a waje sama da kwana uku za a baka hukuncin mai zama a nan wajen, musamman ka san lokacin da zaka zauna, ka san lokacin da zaka fita. Sabanin wanda yake kana zauna a waje ko yaushe, ko yau ko gobe zaka tafi, wanda yake shine halin waɗannan sahabbai da suka zauna a cikin wannan hali na jinkiri, da suka zauna har ya zamanto suka yi tsawon zama, kamar yadda aka rawaito daga waɗansu daga cikinsu. Wannan yace da Allah nasiha ce nake so a ci gaba da yi mana akan masu kamawa ƴan uwa guri a cikin masallaci, da masu shigowa bayan sahu ya cika domin suna bata sahu mu ji tsoron Allah, ba karatu ba, ba zuwa makaranta ba, aikin da abin da ake karantawa shine. Sannan kuma ni dai shaidar ka nake ko a lahira akan wannan jawo hankali, ni dai shaidar da kai nake ko a lahira akan wannan jawo hankali, alhamdulillah. To ka sauke, ka sauke nauyi, mu kuma da muka karanta mun sauke wannan nauyi na nasiha. Allah ya saka da alkhairi. Shin ya halatta mutum ya fesa wani magani ko ya shafa a kansa a matsayin maganin sanko, babu laifi a shari'a? Banga abin da dai ya hana wannan ba, ba abin da ya hana wannan, baya daga cikin taghyiru khalqillah, baya daga cikin canzawar halittar Allah. Kaga an halatta wato a rufe furfura ta hanyar shafa, ta hanyar atura gashi na gemu ko na kai, amma banda baki, duk da an rawaito dan sahabbai suna tiri da baki, amma sarihin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ayi ma mahaifin sayyidina Abubakar wato a shafa masa atura gashin furfurarsa, yace wajen nibuhu sawad, kada ku shafa masa kuni, wato kada ku shafa masa bakin, wato kada ku shafa masa yunku ko bakin fenti, kamar yadda ake cewa ba dai fenti wannan na abin nan ba, babu laifi ai, babu laifi. Saboda haka sanko shi ma wannan ɗaya daga cikin, idan ba a kira wancan taghyiru khalqillah ba, yin abin da yake zai tafi da sanko, ba za a kira shi taghyiru khalqillah ba. Abinda ba a so mutum ya sadar da gashi wanda yake ba nasa ba, tare da gashin kansa wanda yake. Kuma kaga ba a ce maza ma suna yin wannan ba, mata su aka san da yin wannan. To amma wannan maza ma suna son sukan yi wannan abu na ado, to babu laifi a gare su idan sun yi, wallahu ta'ala a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله.
Allah ya ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra, baya kasancewa ga annabi kamammun yaki su kasance a gare shi, hatta yufkhina fil ard, har sai wato ya sai yayi galaba bayyananna a bayan kasa. Turiduna arada dunya, ku kuna son, kuna nufin abun duniya ne. Wallahu yuridu al akhira, Allah ku yana nufin lahira ne. والله عزيز حكيم, الله مبوايني من حكمة. لولا كتاب من الله سبق, دا بادن حكنشي وانديكي انربو تاشيب دا الله دير غاية. لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم, دا عذاب مي جرمة تا تقيكو أكان أبندكو كربا نفن سركا ممن ياكي. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا, دان هكا كوشي دا أبندكو كسامو نغنيمة, halin kasancewarsa halal ne a gare ku, daddada tsarkake, wato halal ne a gare ku, kyakkyawa. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah ta hanyar bin umarninsa. Innallaha ghafurur rahim, Allah mai yawan gafara ne ga masu tsoronsa, mai jin kai ne a gare su. Wannan bayani ne na hukunci daga cikin hukuncen abin da ya danganci yaki, shine yaya za a yi da kamammu da aka kama su a wajen yaki, wanda su ne al-asra ko al-asara, jam'un asir. Al-asir wato kamamme a cikin yaki, Larabawa sun bashi wannan suna daga al-isar, saboda daga sunan fatar da ake amfani da ita a daure shi don kada ya gudu. Dan haka sai aka kira shi daurarre da wannan fata, shine al-asir. To Allah ya bayyana meye hukuncin yaya za a yi da kamammun yaki. Wannan ayar ta sauko saboda abin da ya faru lokacin yakin Badar, domin sun kama ribata, sun kama, an kama daga cikin kafiran Makka mutum 70 kamar yadda aka kashe mutum 70. To waɗannan mutum 70 da aka kama su, saboda babu hukunci da yazo kan yadda za a yi da su, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbai kan ya za a yi da su. Sayyidina Abu Bakar ya ce masa, ya Rasulullah, ɗan uwanka ne, a ka karɓi fansa daga gare su, la'alla wannan fansar za ta zamanto taimako ga addini, taimako ga sahabbanka, saboda duba da wato halin da suke ciki na bukata da tsanani. Wannan kuma shine ra'ayin da yawa daga cikin sahabbai. Sayyidina Umar kuma sai ya ce, a'a ya Rasulullah, wa'annan sune a'immatul kufr, sune jagororin kafirci, wa sanadiduha, kuma sune manya-manyan kafirai gaggagansu. Abinda ya kamata ka ba mu iko mu kashe su, kowa ya samu wanda yake dan uwansa ya kashe shi. Ka mika Aqil ibn Abi Talib ga Ali ibn Abi Talib ya kashe shi. Ka mika wani ya fadi wani dan uwansa gare ni, ni ma in kashe shi. Abinda za a yi kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karbi ra'ayin Sayyidina Abu Bakar da waɗanda suka ce a karbi fansa, bai karbi ra'ayin Sayyidina Umar ba. To sai wannan ayat ta sauka, take karfa, take nuna cewar baya daga cikin sunnar annabawa a cikin wato sha'anin su yayin da suke in suka zo suka fita yaki domin taimakon addinin Allah, to ba sa shagaltuwa da kama abokan ga kamammun yaki har sai bayan tukuna sun yi ƙarfin su ya bayyana ta hanyar karkashe kafirai, kisa wanda zai jefa razani da ƙarfi a cikin da tsoro a cikin zuciyarsu, su san cewar wato wannan annabi ba abin wato ai wasa da sha'aninsa bane. Duk abin da zai tabbatar musu, duk abin da yake za su rinka ganin akwai lagwalagwa ko rauni ga annabi, to ba za a yi shi ba har sai tukuna ya sanya a cikin zuciyarsu bayanin ƙarfi da izza da gilza na addinin musulunci. To sannan daga baya zai iya kama ribatattun yaƙi, zai iya in ya kama su ya karɓi fansa daga wajensu, ko kuma ya mayar da su bayi, ko kuma ma ya yafe musu. Amma a cikin sha'ani a farkon karawa sunnar Allah dangane da annabawa ita ce wannan, wanda yake wannan ya nuna koyarwar Allah ga wannan al'umma kan cewa farkon karawarsu da kafirai bai kamata su shigalta da kama ribatattun yaƙi ba. Kamata ya wanda duk suka fito suka zo suka takale su suka yi musu abin da suka yi musu, to su isa matuƙa wajen tsananta musu da zubar da jininsu, yanda tsoro da razani zai shiga cikin zuciyarsu cewa haƙiƙa wato idan suka kuskura suka ci gaba da adawa da wannan annabin, to ba za su same ta da sauƙi ba tare da shi. Kuma idan muka kula, yawanci tsarin wato yaƙi na duniya a kowane ƙarni, a kowane zamani, kusan a haka yake tafiya. Daula sai ta nuna ƙarfi tukuna, ta nuna ƙarfinta da kan cewa babu sassauci a cikin sha'anin duk wanda ya taɓa ta. Duk wanda ya taɓa ta ba za a yi masa sassauci ba. To sai wannan ya tabbata ne, sannan kuma sauƙi zai zo. Amma idan wannan bai tabbata ba, mutane suka ga sun samu sauƙi, to sai su ɗauka kan cewar in ma sun sake gobe haka za a zo a yi musu. Wannan sai ya kai ya zuwa ga raunana sha'anin daula da kuma ƙarfin abokan gabanta. To don haka Allah maɗaukakin sarki sai ya saukar da wannan hukunci cewar al'amarin ba haka yake ba. To har kuma Allah maɗaukakin sarki ya kwaɓi waɗanda suka ba da shawara ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da shawarar kan cewar wato a karɓi fansa, yayin da ya zamanto su tunanin da suke yi shine maslahar da ke cikin kuɗin da za a karɓa wajen gina al'umma. Amma kuma ba su fahimci ɗaya maslahar da ke ciki ba, na wato isa matuƙa wajen karya ƙarfin kafirai da gilza a gare su, wanda shine ra'ayin da Sayyidina Umar ya zaba. Ba su kula da wannan maslahar ba, suka rinƙa kula da maslahar amfanin duniya, duk da yake ba wai maslahar duban ga cewar suna sha'awar rayuwar duniya ɗin ba ce, a'a abinda duniya za ta kawo musu, abinda karɓan kuɗi da abin duniya zai kawo musu na izza ga addinin musulunci da yayewar talauci a gare su, da kuma nuna jin kai da tausayi a gare su na kan cewar sun fito domin ba da niyyar yaƙi ba, sun fito da niyyar su samu ayarin Abu Sufyan, saboda haka da ya kubce musu duk abin da zai zamanto ya musanya musu wannan abu ne wanda yake kamar maslaha ce. To amma sai Allah madaukakin sarki a wannan ayar ya nuna musu maslaha da tafi wannan, domin da a ce an karkashe su haka irin maslahar da za ta samu ba za su kafiran Quraishi ba za su yi tunanin shekara mai zuwa su je su dauki fansa ba. Da shikenan tsoron su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zamanto mai tsanani. To amma Allah madaukakin sarki a cikin duk abin da ya hukunta yana da hikima, to sai bai tabbatar da wannan ba a aikace da kaddararsa da hukuncinsa na kudura, amma sai ya tabbatar da shi da hukuncinsa na shari'a, cewa to nan gaba idan irin wannan ta faru Annabi bai kamata ya shiga, Annabi a cikin sunnarsa, a cikin sunnar annabawa, domin da yace ma kana li nabiyin, an kawo shi a nakira domin a nuna kan cewa wannan shine tsarin annabawa. Idan suka zo yaki don taimakon addinin Allah, sai sun yi abin da zai tabbatar da karfinsu a bayan ƙasa. Ma'ana yuthina fil ard, at-thakhin shine abin da yake al-ghaliz, wato sai ya al'amarinsa ya kumbura a bayan ƙasa, an kai labari ya kai ko ina cewa kun ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da makiyansa, kun ga irin darasin da ya koya musu, dan kowa ya ji tsoro, al'amarin sai ya yado haka a bayan ƙasa, wanda wannan ba zai yi ba sai ya isa matuƙa wajen tankili, wajen tsanantawa ga abokan gabansa, wajen zubar da jininsu. Wato da kuka yi yaki, maimakon ku mai da hankali wajen kama ribatattu da kamammu, kamata yi yayin da kuke kokarin kama su ku kashe su, wannan shine abin da ya kamata ku yi. Haka sha'anin Allah yake da sunnar annabawa gabaki daya. Shi yasa Allah ta'ala ya kage yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghlub alaihim, ya kai wannan annabi ka yaki kafirai da munafikai, kai gilza wato kai tsanani akan su. Kuma aka ce ashiddau alal kufari ruhamau bainahum, masu tsanani ne ga kafirai amma masu rahama tsakanin su. To Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan darasi domin a nuna ma al'umma cewa maslaha ko yaushe yayin da aka zo za a yi shawara za a duba abin da yake yafi maslaha ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rahamarsa ya karkata ya zuwa ga ra'ayin sayyidina Abubakar da yawa daga cikin sahabbai, dan yawancin su abin da suka nuna kenan. To a cikin su akwai wanda yake shi ya duba janibin rahama ne, kamar irin su sayyidina Abubakar, yace ɗan uwanka ne, la'alla za su idan ka karɓi fansa daga wajensu za su zo su musulunta, ƴaƴansu ma su musulunta, saboda haka sai ya zamanto ci gaban addini. Waɗansu su kuma su suna duban kan cewa wannan dama ce ta zo, cewa idan aka karɓi fansan nan kuɗi za a karɓa, saboda haka in aka karɓa za a rarraba shi gare mu, ga wanda suke cikin talauci, ga wanda suka fito domin neman ganimar Abu Sufyan ba su samu ba. To shi ne waɗannan wanda Allah ta'ala ya faɗe su, ya ce turiduna arabar duniya, kuna son abin duniya, wallahu yuridu al-akhira, Allah shi kuwa duba lahira kawai yake, baya duba duk wannan abin. To a cikin nan akwai kuɓa a gare su kan cewar yayin da za su bama Annabi sallallahu alaihi wasallam shawara su tace maslaha, abinda suka san cewa shine maslahar da tafi komai, wanda yake kuma lahira za su duba da maslahar addini bisa komai, su kaddamar da ita ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi wanda ya nemi shawara babu kaba a gare shi, domin yayi abin da Allah ya wajabta masa, shine ya nemi shawara. In ya nemi shawara ko ya dauki matsayi, to shikenan ba za a canza ba. To Allah madaukakin sarki yace laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum adhabun azim, da badan hukunci daga Allah, hukuncin daga Allah an yi ta'abiri da shi da kitab, wato da badan rubutu da ya gabata ba daga Allah, wato hukunci da Allah ya riga ya rubuta ai tun Allahul Mahfuz. Malamai sun yi sabani me wannan hukuncin, waɗansu suka ce shine ai Allah ya riga ya rubuta cewa ya halatta muku ganima wanda bai halatta ta ga kowa ba kafin ku, waɗansu suka ce Allah ya riga ya rubuta cewar yin shawara wajibi ne akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗansu suka ce Allah ya riga ya rubuta kan cewar waɗannan mutanen za su musulunta yayin da kuka karɓi fansa daga gare su. Duk waɗannan ma'anoni suna ciki, wato da badan abin da yake Allah ya riga ya sani ba, ya kuma hukunta shi a kanku. da kuma cewar ɗaya daga cikin yawa daga cikin fuskoki muhimmi cewar Allah madaukakin sarki baya kama mutane da laifi ya azabtar da su hatta yubayyana lahum ma yattaqun sai ya bayyana musu abinda zasu ji tsoron Allah da shi in ba su ji tsoron sa ba suka aikata shine sai sai musu azaba to duk waɗannan sun riga sun gabata ilimin Allah amma da ba dan haka ba da wannan abinda kuka dauka da azaba mai girma ta zo muku shine wata musiba ta fado muku daga cikin kuma abin da yasa wannan bai faru ba shine ai Allah ya ce ba zai yi wannan ba indai akwai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kafirai ma to ga kafirai ma an gaya musu ballantana gare ku ku mu'minai kuma ba zai yi azaba a gare ku ba in kuna istighfari ga kafirai ma kenan ballantana gare ku ku mu'minai duk waɗannan suna daga cikin hukunce-hukuncen Allah rubutattu wanda ya sanya yayin da wannan abin ya faru wato wani tsanani bai zo ma musulmi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai inda ya zo a hadisin da Ibn Abbas ya ruwaito da Sayyidina Umar ya zo kashe gari sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka tare da Sayyidina Abu Bakar yace ya Rasulullah menene kuke kuka in abun kuka ne nima in hadu tare da ku ne kuka sai yace akan ra'ayin da kuka bani shawara da sahabbai suka bani shawara na dauka an bijiran mun da azabar da za ta zo musu saura tsakanin azabar da wannan bishiyar tsakanin ta kadai da wannan bishiyar babu wani nisa wato saura ka ɗan ta sauka akan sahabbai azabar da aka bijiran masa cewa to ka gani saura ka ɗan wannan azabar ta samu sahabbanka saboda shawarar da suka baka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka a haka wannan ya nuna cewar Allah ya yi musu itabi ya kwabe su akan shawarar da suka bayar da su ta harrin abin da yake shine maslaha da tafi ba amma mai shawara babu laifi a gare shi ya bada shawara ko ba za a yi masa ba zai cancanci azaba akan haka ba saboda haka dole malamai suka shiga mata wato tunani wajen menene ya sanya har wannan kwaba ta zo musu to shine mafi bayyanar wannan shine daga ciki waɗanda manufarsu a cikin bada wannan shawarar shine amfanin da za a samu na duniya ba su tsaya sun duba maslahar addini tsantsanta ba kawai shine ya sanya aka saukan musu da shine ya sanya aka zarge su akan wannan saboda haka kaga irin su Sayyidina Abu Bakar da suka bada shawarar amma su ba arabar duniya suka fuskanta ba sun duba maslahar addini ce duk da yake maslaha ce wadda take koma bayan maslahar da Sayyidina Umar ya faɗa to tambayar anan shine me yasa ba a warware hukuncin ba an koma ya zuwa ga maslahar da sayyidina da Allah ta'ala ya bayyana da kuma sayyidina Umar ya bayar ga ra'ayinsa ba a warware hukuncin ba a ce to ku abin da aka karba ku karbi kudinku duk kakkashe ku za a yi maslahar shine kan cewar wannan ma koyarwa ce ta addini cewa yayin da shugaba yayi hukunci akan wani abu bayan yayi abin da yake wajibi akan sa na daukar ra'ayi na neman shawarar mutane ya zartar da hukunci na al'umma na siyasa to kuma fa ba a komawa baya a warware shi haka za a tafi domin hukuncin shugaba yana daukewar sabani kaga kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hukunci dangane da yakin Uhud da ya dauki shawarar sahabbai waɗansu suka ce a zauna kamar yadda suka ga shine ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam mafiya yawa suka ce a fita ya bi ra'ayin mafiya yawa aka fita kan za a fita daga baya aka zo aka ce a ya rasulullah a bari bai karbi ra'ayin su ba yace ai ba zai yiwu ba tunda Allah ta'ala ya ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah in ka yanke to ka dogara ga Allah ba komawa baya wanda yake wannan shine al'adar mulki al'adar shugabanci yayin da shugaba zai ce ai kaza sannan ya dawo ya ce a to ai kuma an yi shawara an ga wannan bai dace ba an canza to wannan shine zai zauna sai a raina mulki sai a raina shugabanci shugaba dole ya zamanto yana da hazim to shi yasa ba a koma ya zuwa ga wancan ra'ayin ba duk da yake Allah madaukakin sarki ya gyara wannan ta hanyar tashri'i da ya saukar da shi cewa ga yanda in nan gaba kun yi yaki ga yadda za ku to sannan kuma a cikin wannan hadisa akwai nuna yanda shugaba ya kamata ya kasance kan karɓan ra'ayin mafiya yawan mutane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi ra'ayin sayyidina Abubakar da sauran mafiya yawan sahabbai da suke akan wannan ra'ayin saboda yawansu kamar yanda ya wajen yakin Uhud mafiya yawa sun tafi akan cewa a fita kaɗan ne suke cewa a zauna ya karɓi ra'ayin mafiya yawa saboda ta'alifi saboda hada zukatan mutane abinda mafiya yawa suke akai yafi hada akan kalmar mutane bisa abinda tsarari ne kawai suka gani sai har idan abin ya kai kan cewar ba yadda za a yi a karkar ayin mafiya yawa saboda abu ne wanda yake barnarsa a bayyana take da sabawarsa ga maslaha a bayyana take ballantana ma kuma yayin da ya zama to ya saba hukuncin Allah wannan ba zancen ma ra'ayi a nan wajen ba zancen shawara amma wannan yana nuna mana yanda mutum ya kamata yayi yayin da Allah ya dora masa wani matsayi da yake kan sha'anin jama'a dole ka rinka kula da abinda mafiya yawa mutane suke akai kuma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan akan wannan dan haka Allah ya saukar da itabi din akan su mu'minai wanda suka bada wannan ra'ayi duk da yake su ne mafiya yawa to sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa yin haka cin ganima din halal ne ya halatta da wannan nassin ayar ku ci daga cikin ganima domin abinda suka bayar na fansa yana daga cikin ganima shi ma yana daga cikin ganima suka fanshi kansu da kuɗi masu yawa waɗansu kuma suka fanshi kansu da koya ma ƴaƴan sahabbai iya rubutu Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta cewa dama wannan zai zamanto halal ne ga al'umma saboda haka Allah ya halatta ya ce ku ci daga abinda wato kuka samu na ganima halal ne kyakkyawa kuma ku ji tsoron Allah wato ku ji tsoron Allah wajen fuskantar lahira a cikin dukkan al'amuranku da rashin duba ya zuwa ga wani abu na abin duniya kuma Allah madaukakin sarki mai gafara ne ga masu jin tsoron sa mai rahama ne a gare su
ya ayyuha annabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra
ya ayyuhan nabiyyu ya annabi qul liman fi aydikum min al-asra kace ma wadanda suke hannunku na daga kamammun yaki in ya'lamillahu fi qulubikum khaira idan Allah ya san alkhairi a cikin zukatanku yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum zai baku mafi alkhairi daga abin da aka karba daga hannu daga wajenku wayaghfir lakum kuma ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ga duk wanda ma yake yayi masa tawaye ya yake shi da amma in ya tuba Allah sai ya gafarta masa kuma mai jin kai ne a gare shi wa in yuridu khiyanataka idan ku su waɗannan kamammun yaki suna nufin ha'intarka ne ya rasulullah faqad khanu Allah min qabl to ai da ma can sun ha'inci Allah kafin wannan lokaci fa amkana minhum sai Allah ya bada iko akan su wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima ne wannan Allah madauka shine cikamakin cikamake wato cikon hukunci akan kamammun yaki Allah ya yi hidabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda yake shine sunnar Allah da uslubin sa wajen kira wajen yin nida'i kira ga Annabi sallallahu alaihi wasallam baya kiransa da sunan sa baya kiransa da alkunyar sa sai dai ya kira shi da matsayin da ya bashi shine matsayin annabci yace ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhar rasul ko ya ayyuhal mudaffir ko ya ayyuhal muzammil amma ba zai ce ya muhammad ko ya ahmad ko ya abul qasim ba shi yasa Allah ya ce mu ma mu koyi da kansa kamar yanda yake wannan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da kada ku sanya kiran da kuke ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda kuke kiran juna ku ce ya muhammad ko ku ce ya abul qasim a tun daga wannan sahabbai za ka ga ba sa taba kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan sa da idan aka ce ya abul qasim a cikin kasuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya dan zai dauka shi ne to da aka yi wannan ya zama to ba wanda zai hatta ma wanda yake da wannan sunan ma ba a bashi alkunya haka balantana a kira shi to Allah madaukakin sarki ya nuna darajar annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan kaga sauran annabawa Allah yana kiransu da sunayen su wa ya adamu uskun anta wa zawjukal janna ya nuhu habib minna ya nuhu habib bi salamin minna wa barakatin alayk ya Musa aqbil wa la tafa da shi nan dai ya Ibrahim a'rid an hada kowanne zaka ga Allah ya kira shi da sunan sa banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kin karanta alqur'ani ba inda aka ce ya Muhammad inda aka faɗi sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen labari ne wama muhammadun illa rasul wa amanu bima nuzila ala muhammadin ma kana muhammadun aba ahadi min rijalikum muhammadur rasulullah sune wajaje guda hudu sai kuma inda aka kira shi da ahmad wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad sune wurare biyar da aka ambace shi da sunan sa kaga duk ba inda yake da nida'i ne a kira shi a ce ya muhammad saboda haka wannan yana nuna matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi fiye da sauran annabawa ta daga cikin fuskokin da Al-Qadi Iyad ya ambata a cikin littafinsa Ash-Shifa bi ta'rif huquqil Mustafa wajen bayanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah ya tsaya aka da fasali akan bayyana wannan Allah ya ce masa ka ce ma waɗanda suke hannunku daga ribatattun yaki in Allah ya san alkhairi a cikin zuciyarku Allah zai baku fiye da abin da yafi alkhairi daga abin da aka karba daga gare ku domin an karba abu mai yawa daga wajen su kamar yadda yazo a hadisin Aisha a hadisin Ibn Abbas abinda aka ce kowa ya biya kansa da shi shine uqiya 40 uqiya 40 kuwa kowace uqiya nawa ce uqiya daya al uqiya nawa ce Aisha ta bayyana ta a hadisin sadakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga matansa yace wal uqiya 20 dirhaman dirhami 20 saboda haka uqiya 40 dirhami 800 kenan dirhami 800 nisabi ninki nawa kenan nisabi sau nawa ne nisabin zakka dirhami nawa ne nisabin zakka mun karanta izziya dirhami 200 shine nisabin zakka to 200 sau 4 shine 800 ko saboda haka nisabi sau 4 shine abinda kowa zai fanshi kansa da shi idan muka ce yanzu nisabi naira 1800 ne naira 1800 sau 4 miliyan 3,200 ko anan ne ka san ba karamin kudi bane to haka aka ce kowa ya biya Abbas da aka zo kansa aka ce ya biya kuma ya biya ma dan uwansa Aqil ibn Abi Talib da dai dan uwan nasa Nawfal ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib yace ai bashi da kudi ya Rasulullah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina kudin da ka binne kace ma Ummul Fadl idan an kashe ni ki fito da shi ki raba wa ƴaƴana ina kudin yace wallahi ya Rasulullah ba wanda ya san wannan in ban da ni da ita wannan ya daya daga cikin dalilan da ake cewa Abbas tun a lokacin ya musulunta amma ya boye musuluncinsa ne ya zauna a Makka domin maslahar isar da labari ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kan abin da kafirai suke ciki domin bai bar Makka ba sai gab da za a yi fatuhu Makka sannan ya bar Madina ya taho Makka ai ya bar Makka ya taho Madina to Abbas yana cewa yana daga cikin waɗannan domin a saboda abin da ya fitar da ya tashi fitarwa yayi kudi ne masu yawa yace to ga Allah ya rubanya min ya bani ninki sama da 100 na abin da aka karba daga wajena kuma gashi Allah ya shirye shi musulunta shine in ya'lamillahu fi qulubikum khaira an Allah ya san akwai alkhairi a cikin zuciyarku shi yasa ake son mutun ya sanar da Allah alkhairi a zuciyarsa domin ba za ka iya boye ma Allah komai ba duk abin da zuciyarka take zanta maka tsakaninka da zuciyarka tsakaninka da Allah tsakanin zuciyarka da Allah to ka nuna ma Allah gaskiya a cikin zuciyarka da alkhairi to Allah sai ya maka alkhairi to kaga wannan yana daya daga cikin ayoyi da suke bayyana sunnar Allah in ya'lamillahu fi qulubikum khaira Allah ya san komai amma abinda ake nufi wato idan kuka hangar da Allah wannan Allah ya sani tamkar a lokacin ne Allah yake sani bayan kuma Allah ya riga ya sani tun kafin ma ya afku to amma ku bayyana ma Allah wannan in kuka bayyana ma Allah alkhairi a cikin zuciyarku ya san wannan alkhairi to Allah sai ya baku fiye da alkhairin da aka karba daga gare ku to wannan shine abin mu'amalar da Allah ya yi ma waɗannan asara sai zamanto suka musulunta suka kyautata musuluncinsu abubuwa da dama sun faru lokacin da ake karban wannan fansa waɗansu daga ciki a lokacin da aka zo na Abbas al-Ansar sai suka ce wannan ibnu ukhtina dan yar uwanmu ne dan haka a yafe masa ba su ce baffanka ne ba ya rasulullah dan haka a yafe maka kada su nuna kamar sun yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata alfarma ina ladabin su yafi ganin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ce wannan baffanka ne ba ya rasulullah a kyale shi in suka yi haka tamkar wato sun yi ma annabi alfarma kenan sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wannan dan yar uwanmu ne suna nufin uwar mahaifinsa uwar Abdul Muttalib Fatima daga Banu Najjar take yar Madina ce wanda Hashim ya aura saboda haka kun ga kenan Abbas dan yar wato dan yar uwarsu ne tunda yar uwarsu ce da suka bayar da ita har ta haifu ubansa Abdul Muttalib saboda sai suka ce wato saboda dangantakar da ke tsakanin mu ne muka kyale shi ba wai saboda alakarsa da kai bane ya rasulullah kada ka dauka mun yi maka alfarma wannan ya nuna gayan ladabi na sahabbai da haka ya kamata musulmi ya sabanta da irin wannan musamman in yana mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu na addinin musulunci ya lura da irin shi minnar da Allah ya yi masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a yana da kuɗi sai ya biya da aka zo kuma na Zainab yarsa sai ta turo da abun wuya wanda ta gada daga wajen Khadija tace a fanci mijinta Abul As ibn Rabi'a dan shi ma yana cikin ribatattu ita tana musulma amma shi bai musulunta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa'annan an fito da su bisa wato tilasta su ake suka fito ba sa so da yaga wannan sai yace masahabbai in kun so ku kyale mu wannan abinta in kun so ku kyale mu wato ya nuna abin nasu ne sai suka ce ya rasulullah mun kyale to da aka kyale shi sai yace ma Abul As idan ka koma ka turo min da Zainab ya dauki wannan alƙawari yace shi kuma zai yi shi yasa har a cikin huduba Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara ga wannan yace na aurar ga wani yayi min alƙawari ya cika mu shine wannan alƙawarin ya turo da Zainab kuwa shi kuma da ya musulunta bayan Hudaybiya yayi hijira ya taho Madina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da ita tare da shi a nafsin auren su na farko domin lokacin ayat da take raba aure tsakanin musulmi da mushrikai mata bata riga ta sauka ba to Allah ta'ala ya bayyana waɗannan hukunce kuma irin abin da ya faru kenan bayan yakin Badar Allah madaukakin sarki bayan ya bayyana cewar in akwai alkhairi in Allah ya san alkhairi a zuciyar su zai ba su fiye da abin da aka ya aka karba daga wajen su sai kuma ya ba su tsoro yace wa in yuridu khiyanataka in ku suna son su ha'ince ka ne to ai dama kin sun ha'inci Allah me ha'incin Allah da suka yi kafirci ha'intar Allah ne dan warware alƙawarin da bawa yake yi tsakaninsa da Allah ha'intar Allah na biyu da suka yi sun fito yakin Badar dan su yake ka su yake addinin Allah su yake annabin Allah wannan ha'inci ne ga Allah me aƙibar wannan ha'incin da suka yi shine fa amkana minhu Allah ya aifa amkanaka minhu Allah ya baka rinjaye ya tabbatar da kai akan su a cikin wannan akwai bishara ga musulmi cewa in dai sun rike da asbabun nasr suna tare akan taimakon addini to koda kafirai suna nufin su ha'ince su ba za su samu nasara ba a ƙarshe Allah zai ba su nasara akan su saboda haka kun ga wannan ya kamata kenan abinda mumini ya kamata ya kula da shi shine me zai yi wajen ci gaba da tsare addinin Allah da taimakon addinin Allah in dai yana kan wannan to duk wanda yake nufin ya yi masa wani kaidi ya masa wani shiri ya masa wani mummunan shiri to Allah zai bashi tamkini akan sa wanda ya wajaba akan mu kada mu shagaltu da bincika irin abubuwan da kafirai suke mana na makirci na kaidi da sauransu mu bata lokacin mu wajen wannan mu bata lokacin mu inda zamu amfani da lokacin mu shine wajen kokarin mu tabbata akan yanda Allah madaukakin sarki yace mu kasance akai ta hanyar samun ilimi sahihi da aiki ingantacce wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma Allah gwani ne fa'idar karewa da waɗannan sifofi na Allah jalla wa ala dan a nuna kan cewar wato Allah madaukakin sarki wato ya san dukkan hanya da zai bada nasara akan waɗanda suke gaba da sha'anin addinin sa kuma hakimun gwani ne wajen sanin hanyar da tafi dacewa a cikin abin da ya sani din na ilimin sa ya zabar wa mutane hanya wadda ita ce tafi maslaha kuma tafi wato tabbatar da natija na'am
innallazina amanu wa amanu wa jamalu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa jamalu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wallazina فعليكم والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد
To wannan sune ayoyin da suka zo suka kara karshen wannan sura na bayanin wato asasin da ake kafa asasin alaka ta ƴan daular musulunci. Daular musulunci ba daula ce ta kabila ba, ba daula ce ta jinsi ba, ba daula ce ta wata mantika da ake sanya mata haddi ba, a daula ce ta aqida. Ga abin da yake kafa wannan daular shine da abinda wannan sura ta kare shi kenan. Allah ya ce innal ladina amanu, lalle waɗanda suka yi bada gaskiya suka yi imani, wa hajaru kuma suka yi hijira, wa jahadu kuma suka yi jihadi, bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kawukansu, fi sabilillahi akan taimakon addinin Allah, wal ladina awaw da waɗanda suka bada masauki, wa nasaru kuma suka taimake su suka bada taimako, ulaika ba'dhum awliya'u ba'd, waɗannan sashen su majibinta sashe ne, walladhina amanu waɗanda kuma suka yi imani, walam yuhajiru kuma ba su hijira ba, malakum min walayatihim min shay'i, ba ku da wani abu a cikin lamarin jibintal, wato jibintal lamarin su, ba ku da wani abu na jibintal lamarin su, hatta yuhajiru har sai sun yi hijira, wa in istansarukum fid dini, idan kuma idan suka nemi taimakonku a kan sha'anin addini don ku ba su kariya kan su yi addininsu, fa alaikumun nasru, to taimakonsu wajibi ne a kanku, illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq, sai dai fa idan taimakon a kan waɗansu mutane ne wanda yake akwai alƙawarin rashin yaƙi tsakaninku da su, wallahu bima ta'maluna basir, Allah mai gani ne da abin da kuke aikatawa, walladhina kafaru waɗanda suka kafirai kuwa, ba'dhum awliya'u ba'd, sashen su majibinta sashe ne, illa taf'aluhu in baku aikata wannan hukunci da wannan aya ta nuna muku ba na jibintar junanku a bisa asasin imani, takun fitnatun fil ard, fitina za ta kasance a bayan ƙasa, wa fasadun kabir, da barna mai girma. Wannan ayar ta kasa mutane muminai kashi hudu, na farko al-muhajiru, na biyu al-ansar. Al-muhajirun sune innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Na biyu wal ladina awaw wa nasaru sune al-ansar. Na uku alladina amanu wa lam yuhajiru, waɗanda suka yi imani amma ba su yi hijira ba. Sannan a ƙarshe kuma sune waɗanda suka yi imani ba suka yi hijira, suka yi imani bayan sulhun Hudaybiya, bayan an riga an yi sulhu an ce la hijrata ba'da al-fath. Kun ga waɗannan su ne kasar-kasar na mumine guda hudu. To sannan sauran kuwa, sauran duniya, kamar an kasa mutanen duniya ne kashi biyar, wannan kashi hudu jin na mumine ne, kashi na ƙarshe kuwa kafirai, duk kowane irin jinsin su ko mene ne, ba sai ka tsaya ka ce waɗannan ahlul kitabi ne ba, waɗannan kaza ne, kafirai gabaki ɗayan su a babin wilaya, ba'dhum awliya'u ba'd, sashen su majibinta sashe ne. Akwai abubuwa na hukunce-hukunce da suka biyo waɗannan, domin abinda wannan aya take nunawa shine sha'anin wilaya. Alwali shine wanda yake yin abinda kai kanka kake da ikon kai a kansa, mai jibintan lamarinka, wato wanda zai tsaya yayi abinka tamkar kai ne. To Allah maɗaukakin sarki ya ɓata dukkan wilaya tsakanin mutane, in ba tsakanin muminai, in ba a bisa asasin imani ba. Waɗanda suka yi imani muhajirun, farkon zuwan su Madina, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kulla ƴan uwantaka tsakanin su da juna, tun a Makka ya riga ya kulla ƴan uwantaka, to da suka zo Madina kuma sai ya kulla ƴan uwantaka tsakanin su da al-ansar, an ce sun kai wajen mutum 90, kowa aka sanya masa ƴan uwantaka da dan uwansa. A Salmanul Farisi ya daga cikin wanda suka shahara, dan ya an sanya ana kiddaya shi a cikin muhajirun, tunda ba dan Madina bane zuwa yi, duk da yake ba daga Makka ya taho ba. Salmanul Farisi aka hada shi da Abu Darda, Waimir ibn Ajlan, Abdurrahman ibn Auf, aka hada shi da shi ma an ambace shi an batun sai nan a cikin Sahihul Bukhari wanda sunan yanzu ya kwanta mu Hamza ibn Abdul Muttalib aka hada shi tare da Zaid ibn Haritha Muhajir da Muhajir ne tare aka hada su to wannan ƴan uwantakar ta kai har suna gadon juna mun san kuwa gado ɗaya daga cikin abin da ke sanya gado wajibcin gado yin gado shine asibci wilaya cewa wannan dan gidanmu ne saboda haka hatta idan mutun ya mutu a farkon musulunci ana gado bisa wannan ƴan uwantakar dan a tabbatar da kan cewar almuhajiruna wal ansar ba'dhum awliya'u ba'd kamar yadda Allah ya ce sashen su majibinta sashe ne wato sun riga sun zamanto daya idan diya za a biya haka za a hadu kamar yanda zaka biya diya ta idan wato dan gidanku ne yayi kisan kai za ku hadu gabaki ɗaya kowa a ce masa ga abin da zaka kawo to haka wanda yake addini ne ya hada ku muhajir ne in ta kama ansari haka zai biya ko ansari ne zai biya in ta kama muhajir shine shi ma yana cikin wanda za su biya kuma wannan ya nuna wato haka dukkan sauran abu na sha'anin wilaya kamar taimakon juna kamar bada nasara kamar hatta wilayar aure idan za a idan mace ce za a yi mata aure ba za ta je ta samu dan uwanta wanda yake na kabilar su daya amma shi baya ita idan ita ansariya ce idan shi ba ansari bane ko ba muhajiri bane ba za ta je zaman to mata waliyi ba wajen aure dole sai idan ansari ne ko muhajiri ne koda musulmi a farkon sha'anin koda musulmi ne amma bai yi hijira ba bashi da wannan haƙƙin na wilaya shine abinda ayat take cewa walladina amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min shay a farkon musulunci babu wali wilaya tsakanin dukkan musulmi da yayi imani amma ya zauna a sasin sa yace ba zai iya barin garin su ba kuma kun ga wannan ya nuna menene yasa aka wajabta wannan walici wannan jibintan lamari an wajabta shi ne saboda abinda waɗannan suka yi ba daidai yake da sauran mutane ba da suka yi imani suka yi hijira mutum ya bar mahaifarsa ya bar garin su inda yake da ƴan uwa inda aka san matsayinsa inda aka san kimarsa inda yake da kasuwancinsa duk ya bari saboda taimakon addinin Allah shi yasa aka kira su ulaika humus sadiqun wannan su ne masu gaskiya domin abinda suka yi na imani da hijira ya nuna gaskiyar imaninsu da gaske suke sannan na biyun kuma waɗanda babu ba dangin iya babu na baba suka janyo musu abin da ya sanya musu adawar duniya baki ɗaya domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ramatkumul arab an qausin wahida larabawa ga baki ɗaya za su haɗu su yaƙe ku amma suka ce sun je sun gani suka ce sun bada alma'awa alma'awa shine masauki mai bada aminci suka ce ku zo ku zauna a gidanmu kuma ku zo kamar yadda zamu kare kanmu mu kare matanmu mu kare ƴaƴanmu haka zamu kare to Allah madaukakin sarki yayi musu shaidar imani su ma waɗannan yace walladina tabawwa'u ad-dara wal iman Allah ya musu shaidar tabbatar imani a cikin zuciyarsu to anan ayar waɗanda ku suka yi imani ba su zo sun yi wannan ba basu bar suna rigarsu ko suna garinsu suka isa zo Madina ta domin su taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam su taimaki addini ya kafu tunda farkon kafuwar addini ne Allah ya ce waɗannan malakum min walayatihim min shay to wannan baku da wani abu na walici na jibintan lamarinsu ku kyale su da abin da suka zaba amma idan suka nemi ku taimake su akan addini cewa gashi nan ana karkashe su saboda sun tsaya su musulmi ne duk da ba su yi hijirar ba to ku taimake su saboda maslahar taimakon ta fi a yi musu wannan rarraukar da aka yi musu na rashin hijira ɓarnar da take ciki na wato ku ƙi taimaka musu ta fi tsanani bisa ɓarnar abin da suke yi a kai na rashin yin hijira sai aka ce ku taimaka musu amma fa sai dai idan taimakon nasu zai kai zuwa korware alkawari tsakaninku da mutane saboda wannan zai zamanto alqadr kenan yaudara karya alkawari ko ɓarna ce bai kamata musulmi ya karya alkawari ba wato ma'ana da kamar a ce waɗansu za su kai musu hari su hana su addini saboda su musulmi ne kuma wanda suka kai musu harin nan kun yi alkawarin rashin yaƙi kun yi alkawarin zaman lafiya tare da su to ba za ku ce a tunda kun taɓa su kamar kun taɓa nune ba tunda ba ku da wilaya babu wilaya tsakaninku ba kamar kun taɓa mu bane saboda haka ba za ku yaƙi waɗannan ba sai dai ku sanar da su cewa waɗannan fa ƴan uwanmu ne, idan kuka ci gaba da yakin su alƙawarin da ke cikin mu zai da ke tsakanin mu zai warware, idan maslaha ta hukunta haka, in ko maslaha bata hukunta haka ba, ku kiyaye alƙawarin ku tare da su shine yafi bisa ku ce ma za ku warware alƙawari din domin taimakon waɗannan, saboda su waɗannan rashin hijira da suka yi wannan mafsada ce. To sannan Allah ta'ala ya ce su ko kafirai sashin su majibinta sashi ne, to wannan shine yake nuna kan cewar kafiri ba zai zama to waliyin mu'mini ba. Dan haka mace musulma da ta musulunta in dan uwanta kafiri ne ba zai zama to waliyin ta wajen aure ba. Haka zalika a idan mace kafira ce ƴan uwanta musulmi ne, ƴan uwanta musulmi ba za su zama to waliyai wajen aurenta ba, sai a ce ta je wajen fada ya daura mata aure ko wajen wani daga cikin ƴan kabilar su can, saboda Allah ya yanke wannan wilayar. Su ko kafirai Yahudu da Nasara waliyan juna ne, da Majusawa duk waliyan juna ne, amma idan sun mutu za su yi gadon juna, wannan matsala ce suke sabani tsakanin malamai a cikin tafan fiqhu. Waɗansu suka ce a baruwanmu dukkansu dukkan wajja ce, saboda haka su je su yi gadon juna, Yahudu ne Nasara ne da sauransu. Waɗansu kuma suka ce a in dai addinin ya saba in suna ƙarƙashinmu za mu zartar da dokar Allah kan cewa ba za su gaji juna ba, Yahudu ba zai gaji Kirista ba, Kirista ba zai gaji Majusi ba. Waɗansu malamai kuma suka ce ba ruwanmu duk yanda suka wannan, tunda dai ba musulmi ne aka hana su gado tsakaninsu da kafirai. Na'am, Allah ta'ala ya ce idan ku illa taf'aluhu, adh-dhamir ga me yake komawa? Wannan dhamirin yana komawa ya zuwa ga jibintan lamari, wato in ku ba ku jibinci lamarin junanku ba a bisa asasin imani, kamar yadda su kafirai suke jibintar junansu a bisa asasin kafirci, to in ba ku yi haka ba fitina za ta kasance a bayan ƙasa. An fassara fitina din nan da ƙarfin kafirci, wa fasadun kabir, da fasadi kuma raunin musulunci da musulmi. Wato ma'ana idan musulmi ba su tsaya sun kiyaye wannan ka'ida ta alwala'u wal bara, si alaka da mutum a bisa imani, komai bambancin kabila ko jinsi, in dai musulmi ne shikenan namu ne wannan. Sabani yanzu yanda ake yi a ce ai musulmin ma akwai wanda yake namu, in yana kungiyarmu yana namu, in baya kungiyarmu baya namu, in yana kabilanmu yana namu, in baya kabilanmu baya namu. A ce an taba kai ka taba ganin musulunci irin na kabila kaza, duk wannan zalunci ne. Allah ya ce idan ba ne haka ba, mun zo mun so juna, mun yi walici tsakaninmu da juna bisa asasin imani, to fitina za ta kasance a bayan ƙasa, kafirai za su yi ta ƙarfi, mumine kuma su yi ta rauni, musulunci ya ta rauni. Wanda yake kuma wannan ya nuna kan cewar fitina da ake nufi kan cewa ku yaƙi har sai babu sauran fitina shine ƙarfin kafirci, domin yayin da kafirci yayi ƙarfi sai hana ya addinin Allah. In kaga kafirai sun kyale ku yi addini, to ba su yi ƙarfi ba ne, suna shakkar ku ne. Amma in kafirci ya ƙarfi ba za su bari ya addinin Allah ba, domin abin da yake bai taka kara ya karya ba, bai sanya wani, bai shiga cikin haƙƙin wani ba, don kawai addini ne ba sansa suke ba. Yanzu kamar dai ka ga sa ɗan kwali, ba ma fama hijabi ba, ɗan kwali, mace ta sa ɗan kwali, doka suka yi a Faransa cewa in duk macen da ta sanya wannan ta fito fili aka ganta za a iya cin ta tara, ko a kai ta ta kurkuku. Kaga in ka sanya ba wannan aka ce dole sai ya sa ba, ba zagin kowa take ba, ba hararar kowa take ba, bata shiga haƙƙin wani ba. Saboda haka a bisa haƙƙin daula madaniya kamar yadda suke cewa civility, ya kamata a bata ƴancin ta ta yi wannan. Amma me yasa ba za su yi wannan ba? Saboda fitina, ƙarfin kafirci. Saboda in kafirci yayi ƙarfi baya son wani abu na addinin musulunci, duk wani abu da zai nuna kan cewa Allah addini ake yi na musulunci ba sa son sa. Komai rashin shiga cikin haƙƙin mutane da yi, tunda ne kaga wannan abu ne wanda yake bai shiga cikin haƙƙin kowa ba. Haka kamar yanzu yanda ake yi a waɗansu jihohi na ƙasar nan na cewa ba za a bar mata su sanya hijabi ba, duk ba wani abu ne ya sanya wannan kawai saboda ba a son wani abu na alamar addini, saboda ƙarfin kafirci. To ɗaya daga cikin abin da yake sa yake kafirci yayi ƙarfi shine musulmi fi sako-sako wajen haɗin kai da alaƙa da juna, ya zamanto waɗansu su suware su haɗa kai tare da kafirai, waɗansu su suware su ƙulla tare da wani kafiri saboda suna ganin kan cewar yayi masa alƙawarin zai bashi ƙuri'ar Imo baki ɗaya. saboda haka ana neman sa ka zo dan a tsaya a hadu dan a tabbata dan a taimaki addini yace a ai ba ku wannan abin kada ku saka addini a cikin siyasa saboda ya san abin da yaje ya kulla yana ganin wannan ne zai fishe shi to in kuka yi wannan kafirci ne zai karfi kuma in yayi karfi ta kanka ma za a fara kai da kaje ta hada kai tare da kafiran kuma an sifanta raunin musulunci da raunin musulmi da cewa fasadi barna ce mai girma barna ce saboda ba za musulunci shine yazo ya tabbatar da dokar Allah ita za ta kawo gyara in dokar Allah ta tabbata ba ma mutane ba hatta dabbobi da bushiyoyi da duniyar baki daya sai ta zauna lafiya da mutane to in ko ba ai musulunci ba to shine sai barna ta kasance a bayan kasa to Allah madaukakin sarki ya mana wasiya nan kuma a ciki ya gaya mana abin da yake shine hakika illa taf'alu kun ga wannan tsoratarwa ne kamar yace in baka yi ba fa ga abin da zai same ka wannan isa matuƙa ne daga Allah jalla wa ala wajen rahama ga mu'minai na bayyana musu abin da yake shine maslahar su da tsoratar da su daga abin da yake shine abin da zai kawo barna a gare su dan haka mu kula da wannan koyarwa
wallahina amanu wa hadu wa jahadu fi sabilillahi wallahina
wallazina amanu wa hajaru lalle kuma wadanda suka yi imani suka yi kuma suka yi hijira wajahadu fi sabilillah kuma suka yi jihadi akan tafarkin Allah wallazina awaw wa nasaru da wadanda suka bada mafaka wa nasaru kuma suka taimaki suka bada taimako suka yi taimako ulaika humul mu'minuna haqqan wadannan sune mu'minai da gaskiya sune mu'minai na gaskiya lahum maghfiratun suna da gafara mai girma daga Allah wa rizqun karim da arziki mai daraja wallazina amanu min ba'du kuma wadanda suka yi imani daga baya wa hajaru kuma suka yi hijira wajahadu ma'akum kuma suka yi jihadi tare da ku fa ulaika minkum to su ma fa suna cikin ku wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah mato wato yan uwa ku na dangi wato ma'abuta jini ma'abuta alaqar zumunci ba'dhum awla bi ba'd sashan su sune suka fi cancanta ga sashe wato wajen walici fi kitabillahi a cikin littafin Allah inna Allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne dukkan komai Allah ta'ala ya tabbatar da abin da ya bude sura nan da su bayanin su ayi mu'mine na gaskiya yace to mu'mine na gaskiya sune al-muhajiruna wal ansar walladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladina awaw wa nasaru wannan sun gama wani ba zai sake shiga cikin su ba anya an gama anya an gama sune waɗanda suka yi wannan domin ba a taɓa samun wani wanda yayi wannan ba domin musulunci yana da farko farkonsa tabbatar da shi yana ya buƙaci waɗannan mutane kuma sune suka zo suka tabbatar da shi kuma ya tabbata saboda haka Allah ya ba su wannan matsayi Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan kamar yanda ya faɗa a cikin farkon surar yace ulaika humul mu'minuna haqqan da ya ambaci sifar su wajen lokacin rabuwar wajen sha'anin al-anfal to haka ma ya ƙara surar da su wajen sha'anin wilaya wanda ya nuna wajibcin cewar sune waɗanda in dai zaka jibinci mu'minai to sune farkon wanda zaka jibinta in kuma baka jibince su ba to baka cikin wanda suka jibinci mu'minai domin su wane ne mu'minai na gaskiya sune waɗannan saboda wannan ayat ta fitar da ƴan shi'a saboda farkon wanda suke ƴan shi'a suke gaba da su sune al-muhajiruna wal ansar sun ce imaninka ba zai cika ba sai ka barranta daga Abu Bakar da Umar saboda haka kaga kenan baka da imani in kai ɗan shi'a saboda in ka barranta daga Abubakar da Umar baka cikin waɗanda suka ce waɗanda suka jibinci muminai domin Allah ya ce sune muminuna haqqa sune muminai da gaskiya sannan Allah ya faɗi matsayin su suna da gafara da arziki mai daraja daga wajen Allah kamar yanda aya ta tabbatar musu da aljanna ce wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum waradu anhu wa adda lahum jannat kaga ta tabbatar musu to haka ma wannan aya ta tabbatar musu tana daga cikin ayar da jerin gwanan da ake kafa hujja da su wajen tabbatar da adalar sahabbai da kuma kan cewa ɗan aljanna ne sannan Allah ta'ala yace wal ladina amanu min ba'd wa hajaru wadanda kuma suka yi imani daga baya suka yi hijira kuma suka yi jihadi tare da ku waɗannan min ba'du daga baya ba'du dinnan in ka ji an ce ba'du a larabci akwai abin da aka shafe bayan me akwai ma'ana wadda aka kullace ta ma'anar ai bayan sulhun hudaybiya bayan an yi sulhun hudaybiya ita ce al-fathu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la hijrata ba'da al-fathi bayan sulhun hudaybiya duk waɗanda suka yi imani sune waɗanda suka zo mataki na biyu muminai ma mataki mataki ne kamar yanda Allah ta'ala yace a cikin suratul hadid la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna ba daidai ne ba waɗanda suka yi suka ciyar da dukiyar su suka yi yaki bayan fathu makka shine sulhun hudaybiya da waɗanda suka yi kafin nan a azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu sun fi daraja bisa waɗanda suka yi yaki kuma suka yi batar da dukiyar su daga baya amma dukkanin su Allah ya musu alƙawarin kyakkyawa ita ce aljanna alhusna anan aljanna ce ko waɗannan su Allah ya musu alƙawarin aljanna to waɗannan wannan ayatin ta bazo da kashi na uku din mun ka kashi na hudu mun ce kashi hudu ne muminai na farko muhajirun sannan ansar sannan wanda suka yi imani ba su hijira ba lokacin da hijira take wajibi kafin sulhun hudaybiya na hudu sune waɗannan wanda suka yi imani suka yi hijira amma bayan sulhun hudaybiya to Allah yake to su ma suna cikin ku fa ulaika minkum to su ma wato kada ku yi musu kada ku dauke su daban tare da cewa da an ce ba ku da wilaya tare da su to yanzu suka zo suka hijira suka taho suka yi imani suka hijira tare da ku to su ma suna cikin kamar yanda kuke da wilaya da juna kuma kuna da wilaya tare da su wannan kawance da wannan alaka da Allah ne ya kullata to ita ce ake so mu rayu a kanta ba alakar kabilanci ba ba ta yar garanci ba ba ta yar unguwanci ba ba ta wani abu ba alaka ta imani to Allah ta'ala yace tare da wannan ulul arham waɗanda suke ƴan uwa na jini to su sun fi cancanta wajen walicci da alaka a sashin su da sashi sun fi domin sun hada wato wajibi ta fuskar biyu ta fuskar musulunci da kuma ta fuskar ƴan uwantaka da wannan ayar Allah madaukakin sarki ya shafe hukuncin attawaru wato gado da juna a bisa mujibin imani da idan an yi mutuwa muhajiri sai ya gaji al-ansari al-ansari sai ya gaji muhajiri sai a sanya shi a cikin magada da wannan ayar aka ce waɗanda suka fi cancanta su gado su ne waɗanda suke akwai ƴan uwantakar jini tare da ku su suka fi cancanta da haka sai aka yi ibtalin at-tawaruf bil iman bil islam sai aka raba nasibin kowa dan uwa shine yake da gado amma wanda yake bashi da gado bashi da dan uwa da zai gaje shi to annan wajen kaga babu ulul arhami sai a koma ta asalin ta alakan musulunci sai musulmi gabaki daya su gaje shi sai aka yi duke su zuwa baitul mal ya zama to gadon musulmi ne baki daya to kuma da wannan ayar waɗansu malamai suka kafa hujja na kan cewar wanda yake yana da ƴan uwa ta gefen uwa amma ba shi da ƴan uwa ta gefen uba wanda su ne masu gado asibai wanda an raba ma wanda Allah ya ce a ba su sauran dukiyar suke ɗauka su ne kamar wato ƴan uwa ta gefen uba ɗa da uba da ƴan uwa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko ƴan uwa wanda kuke uba ɗaya kawai da kuma ƴan uwan uba kamar baffanni da ƴaƴansu idan aka rasa ƴan uwa sune suke gadan dukiya baki daya a sibai kenan to idan babu sufa sai kawai ƴan uwa ta gefen uwa wanda kuke wanda wato ake uwa daya ko ƴan uwan uwa ko ƴaƴan ƴan uwan uwa sune ake ce masa ulul arhami dawul arham suna gado wannan ayar malaman da suka ce suna gado sun kafa hujja da ita kuma hadisi yana karfafa su annabi sallallahu alaihi wasallam yace al khalu warithu man la waritha la dan uwan wato kawo dan uwan uwa mai gado ne ga wanda bashi da masu gado wanda yake shine mazhabar imamu ahmad ibn hanbal da abu hanifa sabanin maliku da shafi'i da suka ce ba sa gado ko mazhabar imamu ahmad ta da karfi ta fuskar wannan dalili na ayan nan sannan allah ta'ala ya kara wannan sura da cewa inna allaha bi kulli shay'in alim lalle allah masani ne dukkan komai saboda haka ku yi aiki da abin da ya baku dan ya san komai shi yasa ya gaya muku hukunci hukunci daki daga wajen mai ilimi sai ku yi aiki da abin da ya baku sai Allah madaukakin sarki ya baku ilimi daga cikin ilimin sa ya baku dacewa da dacewar sa Allah madaukakin sarki ya ba mu ilimi na alqur'ani ya ba mu ikon aiki da shi to da wannan ne muka zo karshen suratul anfal kuma da shi ne muka zo karshen darasin mu na tafsiri a ramadan din wannan shekara walhamdulillah awwalan wa akhiran muna roƙon Allah madaukakin sarki muna godiya gare shi jalla wa ala da ya ba mu wato wannan ni'ima ta kasancewa tare da littafin sa a tsawon wannan wata ko yaushe zamu zo mu hadu a wajen karatun sa da sauraron abinda Allah madaukakin sarki yake gaya mana to wannan ni'ima ce da Allah madaukakin sarki yayi mana fatan mu shine mu dore akan wannan alaka ta kusantar littafin Allah Allah madaukakin sarki ya yassare hanyoyi na samun wannan ilimi ta hanyar kafofin yaɗa labarai da yadda mutum zai rinka daukan wannan wayannan karatuttuka da ake yi na malamai masu yawa a cikin waya a cikin mota a cikin gida a kowane hali saboda haka mu kasance tare da alqur'ani kamar yadda muka kasance tare da shi a cikin wannan wata akwai waɗanda suka yi hidima da dama ga al'ummar musulmi a wannan wata da kuma musamman ga wannan masallaci da waɗanda suke zuwa domin jin tafsiri da kuma yin sallah a wannan masallaci a cikin dararen wannan wata mai albarka wanda su ma dole ne mu nuna wato yabawar mu da godiyar mu gare su da kuma fatan mu da addu'an mu gare su kan Allah madaukakin sarki ya karba abin da suka yi akwai waɗanda suka bada suka dauki nauyin yin iftar wato bayar da bude baki ga masu azumi waɗansu a cikin wannan ƙasar waɗansu daga waɗansu ƙasashe ma sun aiko an yi buɗe baki ɗin nan a wannan masallaci da waɗansu masallatai wanda muka sani da wanda ba mu sani ba dukkan waɗannan sun yi ne domin gaskatawarsu da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na ladan wanda yake wanda ya bada buɗe baki ga mai azumi to Allah madaukakin sarki ya gaskata kamar yadda suka gaskata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faranta musu rai da gaskata musu alƙawarin sa ya ba su cikakken ladan akwai waɗanda suka yi hidima wajen kula da masallacin nan waɗansu sun yi da jikinsu da gaggan jikinsu sun tsaya dare da rana sha'anin lasfika sha'anin fanka sha'anin fitila sha'anin inda ake parking na motoci da tsare dukiyoyin mutane kada a sace musu da sha'anin daidaita sahu a tabbatar sahu ya miƙe a waje da a cikin masallaci da sanya alamomi wanda zai sauƙaƙe shiga da fita a cikin wannan masallaci da hidima gaban ɗakuna don mutane su samu daidai gwargwado yadda za su samu a yin tsarki da kuma ruwa da aka rinka kawowa da masu kawo wato man diesel domin janareta a samu haske wanda za a yi karatu a yi sallah duk waɗannan sun yi waɗannan hidima domin taimakon wannan addini Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su a aljanna akwai kuma waɗanda suka yi hidima suka amsa kiranmu na taimaka ma ƴan uwanmu da suke cikin furzuna mun yi musu addu'a muna ƙare musu addu'a kan Allah ya karba abin da suka yi waɗanda duk suka yi suka turo da bukata ta ai musu addu'a da wanda muka karanta da wanda bamu karanta ba Allah madaukakin sarki ka san su ka san bukatar su ka san kaunar su na tawassuli da addu'ar ƴan uwan nan da kake gani a wannan waje da kuma albarkacin wannan majalisi da kai ne ka saukar da wannan kake saukar da wannan albarka Allah ka musu biyan bukata akan abin da suka nema wanda kuma muka amsa wanda kuma muka fada su ma Allah madaukakin sarki ya biya musu bukata ba za mu iya diddige irin waɗanda suka yi taimako a wannan wata ba amma Allah madaukakin sarki ya san su mu ba mu san su ba kuma Allah ya san dukkan abin da mutum yayi komai kankantar sa hatta waɗanda yake sun yi niyya ne amma ba su sami ikon yi ba Allah ya san wannan niyyar ta su kuma Allah karimi ne mai godiya ne da abin da aka yi masa Allah zai gode musu zai karba aikin su ya kuma ruɓanya musu Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da wannan baki daya akwai waɗanda suke ba su da lafiya wanda inda ba da rashin lafiya su ba da za su kasance a wajen wannan majalisi tare da mu Allah ya ba su lafiya ta yadda ka faɗa su da kuma waɗansu wanda suke su ma suna rashin lafiya suna daga cikin masu hidima ga wannan masallaci su ma Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya kamar yadda muka bama masu tambayoyi haƙuri cewar waɗansu da yawa sun yi tambaya ba amsa tambayoyinsu ba muna da ƙara ba su haƙuri ba zai yiwu ba ya zamanto an inda za mu ce za mu amsa dukkan tambayoyin nan ba za mu yi darasin nan ba saboda yawansu kuma wannan ya nuna abin alkhairi ne ga wannan al'umma cewa mutane suna komawa ya zuwa ga neman sanin hukuncin Allah a cikin abubuwansu wannan alkhairi ne ga wannan al'umma alama ce ta komawa ga Allah saboda haka su yi haƙuri wanda ba amsa tambayoyinsu ba za mu ci gaba da amsa tambayoyin duk da yake bara mun yi alƙawari amma a gaskiya ba mu cika shi ba mun ce tambayoyin nan za a amsa su wajen darasi in an dawo karatuttuka na tafsiri da izziya to gaskiya ba a yi ba gani dai ban tuna an yi ba saboda haka muna ba ma 'yan uwa haƙuri akan wannan abin da ya faru wannan shekara insha Allah za mu ci gaba da amsa waɗannan tambayoyi saboda haka ƴan uwa da suke tattaro tambayoyin nan wannan nauyin ba a kaina yake ba har da ku domin a kawo waɗannan tambayoyi a hankali a amsa su kuma tunda yawanci karatuttukan nan ana sa su a kafofin yaɗa labarai musamman karatun izziya ana sa shi a rediyo wanda bai samu ya zo ba insha Allah sai ya samu ya rinka sauraron karatun izziya da ya ji amsawa tambayarsa waɗansu tambayoyin a wajen tafsiri za a yi tafsiri ba wanda yake ɗaukar nauyinsa muna amfani da wannan dama mu kirawo ƴan uwa wanda suke da hali ko da taimako ne na kaɗan-kaɗan a haɗa a cikin majalisin da suke zuwa karatu ɗin don a ɗauki nauyin ɗaukan wannan tafsiri a cikin kafofin yaɗa labarai wanda ake ci gaba da shi a wannan masallaci bayan azumi wanda ake duk ranar Lahadi insha Allah saboda haka shi ma wannan za a yi amfani da wannan dama don amsa tambayoyi ɗin. Ko muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya komawar mu ga addini ta zamanto mai tarin albarka wanda za ta haifar mana da wato ingancin rayuwa a wannan al'umma tamu ta kawo mana ci gaba ta kawo mana canjin rayuwar mu domin addinin musulunci shine kadai zai gyara mana rayuwar wannan al'umma ba wani abu ba duk abin da ake ganin kan cewa shine zai kawo ba shi bane addinin musulunci shine zai gyara mana rayuwar mu muna ganin sakon alkur'ani kamar yadda muke karantawa yanda Allah ya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da wannan ne zan rufe wannan tafsiri namu da addu'a da fatan Allah da roƙon Allah madaukakin sarki ya sake hada mu a wata shekarar muna cikin lafiya da imani da inganci da wato izza da addinin musulunci domin mu sake ganin wani ramadan din da wani tafsirin na alqur'ani mai girma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا اللهم نور به قلوبنا ونور به أبصارنا وأسماعنا وألسنتنا وقبورنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والفوز والنجاة من نيراني. اللهم اختمه لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير، واجعلنا ممن وفق لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر في هذا الشهر إيمانا واحتسابا، واجعلنا من المقبولين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وانصرنا على من عادانا. اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.